mita 98.5 da la FM muryar zamani Abubakar Sabo ake tare da shi kuma akan dai batu na abin da ya shafi matasa musamman dangannin yadda za su tsaya da kansu kan haka wasu matasa da suka kammala karatun su na degree a jami'ar Bayero dake nan jihar Kano a shekarar 2019 waɗanda suka karanta Islamic Studies da kuma Shari'a sai ga cewa ya kamata su da kansu dangannin cewa sun taimaki kansu da al'ummar su da kuma ƴan uwan su musamman abin da ya shafi harkoki na dogaro da kai kasancewar ana ganin yanzu wato ayyuka musamman a gwamnatance sukan yi nisa ko a ce sun yi nisa wannan yasa suke ganin cewa ya kamata su shawarci junan su su kuma ba wa junan su damammakin da ya kamata a ce suna da shi a junan su dangannin cewar an gudu tare an tsira tare ba tare da na ja dogon lokaci ba zan hada mai sauraro da shugaban wannan tafiyar dan jin makasudin ma da yasa suka hada wannan taro suna a matakin farko
suna na comrade Munir Ibrahim publisher kuma ni ne chairman na wannan hadaddiyar kungiyar dalibai ta tsofaffin daliban jami'ar Bayero shekara ta 2019 wanda ita ce daliban da suka karanta shari'ar musulunci da karatutukan na addinin musulunci
menene makasudi na kafa ita wannan kungiya
to makasudin kafa wannan kungiya mun yi tunani ne saboda tsofaffin dalibai na kowace makaranta bisa al'ada su duk shekara sukan yi taro na cin abinci da shan ruwa da kuma ganawa da juna da kuma daukan hotunan arabu sai muka yi tunanin me zai hana mu na mu bambanta da na raguwar ta hanyar kirkiro da wasu manufofi da za su zama su ne ajandar zaman mu kowane lokaci in mun taro kadan daga cikin su shine taimakekeniya tsakankanin mu tunda Allah bai yi mu iri daya ba bai kuma yi mu kai daya ba ta fuskar karfin tattalin arziki ta yaya za a samu cikin mara lafiyan cikin mu muje mu masa sannu ta yaya za a samu mai raunin cikin mu muje mu agaje shi cikin hikima ta Ubangiji bayan nan kuma sai shirye bitoci dangane da abin da ya shafi tarbiyya ta al'ummar mu musamman matasa a makarantu na secondary da kuma na jami'o'i musamman bayan nan daga cikin kudirinmu kuma idan har misali aikin gwamnati ya faskara shin haka ya kamata matashi ya zauna mace ko namiji a'a akwai bukatar koyon kananan sana'o'i wanda za su kifin din mutum ya zamto dai yana da ayyukan da yake gudanarwa yau da gobe wanda su za su shagaltar da shi gaburin tunanin munanan ayyuka da musamman mafi yawan matasan mu suka tsinci kansu a cikin sa daukan makami shaye-shaye da abin da ya kamata da shi so muke cikin hukuncin Ubangiji Allah ya sa mana albarka cikin tafiyar ta hanyar wayar da kan mutane ta hanyar kiraye-kiraye in Allah ya yarda mu samu nasara a samu natija
ga misali kamar yadda kai magana waɗannan kananan sana'o'i na tabbata da yawa daga cikin ƙungiyar ku za su ji daɗin wannan abu da kuka zo da shi da ma wasu da suke gefe-gefe misali ta wace hanya za a bi dangane cewar an shigo da wannan tsarin kuma an karɓe shi kasancewar mafi akasari ɗalibai idan suka zamto mutum ya karanta ko kuma yana da shahada ta digiri sai dinga jin fashi fa ba ko sana'a ƙarama zai
wannan babban kalubale ne kwarai da gaske kuma shi yasa muke so mu yi yaki da wannan tunanin alhamdulillahi kungiya ba ta da source na samun kuɗaɗe wanda yake muhimmi amma abin da muke shine muna iya tara 100 a tsakankanin mu ta hanyar wannan 100 mai 1,000 mai 2,000 mai 3,000 idan muka tara sai mu je mu hada kai da cibiyoyin da suke koyar da sana'o'i mu yi rijista da su waɗannan da suke da buƙatar kananan sana'o'i cikin mu su za mu dauka mu kai a koya musu irin waɗannan sana'o'i domin a wannan taron mun bada misalin wanda kiwo yake sanyi amma daga ƙarshe ya fahimci cewa ba ya tara kaji da yawa ba ta hanyar kaza daya ya fara kiwonta tana masa kwai kullun tunda irin crossbreeding ne tana kwai kullun a hankali yanzu a sani na da shi kajin sa sun haura 50 so ire-iren wayannan abubuwan shi muke fata matasa su farga su waye su kuma fahimta cewar dogaro da kai yafi komai
to bayan shi akwai ɗaya daga cikin malaman su na wannan lokaci da yake malaman su da dama sun halarci wannan taron hakan ta sa muka zabi ɗaya daga cikin su hakan ta sa muka zanta da ɗaya daga cikin su wanda ya magana dangane da muhimmancin irin waɗannan ƙungiyoyi na ɗalibai ko ma na matasa ko da ba tsaffin ɗaliban ba
za mu so mu ji suna da kuma matsayi
sunana Ibrahim Musa Umar malami ne a tsangayar Department of Islamic Studies and Sharia qismin darasat al-islamiyya wa shari'a na Bayero University Kano
to ga ɗaliban na shekarar 2019 sun gabatar da taro kan shi ne kashi na farko ina muhimmanci ga irin waɗannan ƙungiyoyi na tsaffin ɗalibai ko ma na al'umma da suke ciki
babu shakka waɗannan ƙungiyoyi suna da amfani sosai suna da muhimmanci a cikin al'umma saboda abinda za su iya yi tabbat zai fi abinda mutum ɗaya ɗaya ku za a ce sun yi. Don haka a cikin kungiya akwai alkhairi. Duk lokacin da aka ce an taru mutum biyu don kungiya ba mutum ɗaya ke kungiya ba, mutum ɗaya biyu uku huɗu, to duk lokacin da za a ce ko da taimako ne za a yi, a ce za a yi sharan unguwa ko za a yi kwasan kwata. Kuma idan za a yi kungiya yana da kyau a ce an yi tunani a nemo menene manufofi na kungiya, saboda kada a zo daga baya kuma a samu wasu musamman daga wasu daga cikin 'yan siyasan mu wanda suke canjawa kungiyoyi abin nan akala. Kungiya za ta zo da wata manufa don hidimtawa al'umma, to kuma sai ta kare da hidimta da hidimtawa wani mutum daya, to sai ga za a zo ba a ganin kimar ta a cikin al'umma. To duk lokacin kuma da mutane suka zo ba sa ganin darajar ka galibin abubuwan da ka zo da shi kuma muhimmancin sa ba za ka tasirin sa da kyau ba. Don haka kungiya yana da kyau a kafa kungiyoyi musamman na matasa musamman kuma a wannan lokacin, don akwai abubuwa da dama da wannan al'umma take bukata. Sannan
da kai maganar matasa sai na tuno wani abu da ka gabatar a cikin jawabanka na cewa ya kamata a ce matasa suna da wani abu na dogaro da kai musamman na fikira ko kuma wani abu da za a tsaya da kafa maimakon cewa na yi karatu sai na tsaya gwamnati ta bani aiki. Wata shawara malam zai ba wa matasa akan irin waɗannan abu?
Gaskiya babu shakka matasa yana da kyau a ce duk lokacin da mutum ya gama karatu, kafin ma ya gama karatun lokacin da aka ce mutum ya tasa ya kawo karfi, to ya fara tunani akan yadda zai yi abinda zai rike kansa, zai rike iyalansa ba wai matarsa ba kawai ba, yan uwansa, iyayensa, iyayen nan da suka duba shi duk lokacin yana dan jariri, sai ya kula da makarantarsa, yana tafaɗata shi, a wanke mai kaya, a bashi alawa, a siya mai duk abin da yake bukata.
Karshe malam a cikin jawaban naka da yake bayani cewa wasu sukan nemi aiki ne don su ci bulis kamar yaya?
Wannan za a samu amma ba wai jam'i bane barika bane. Wani kuma za a yi zargin haka, duk mutumin da ya zo ya gama karatu sai yaki zuwa kasuwa misali ko kwari, ko yaki zuwa yaje inda zai da koyi samu kuɗi, ko yaki zuwa wajen wani tailor ya koya, ko yaki zuwa ya koyi wani certificate haka wanda zai zo ya dinga typing, kawai ya zauna a shi lalle sai gwamnati ta dauke shi. To kaga irin wannan za a zarge shi ce baya son wahala, kawai yana son ya je cewa inda kawai za a dinga kirga masa kwanaki a bashi kuɗi. Kuma irin wannan akwai yiwuwan cewa ma idan aka dauki irin wannan aiki ba lalle bane ya aiwatar da aikin da ya kamata ya dinga aiwatar a office.
To bayan shi akwai wasu daga cikin ɗaliban da su ma suka bayyana jin daɗi da farin cikin su dangane da wannan batu da suke ganin babban alheri ne ya zo musu, wanda za a haɗa ƙarfi da ƙarfi don ganin an tallafi juna kuma kowa ya tsaya da ƙafafunsa.
Sunana Sadiya Abdullahi Shekari. Alhamdulillahi mun rabu da juna tun 2019 bayan gama karatunmu, yanzu kuma mun haɗu da juna ban shirya wannan haɗuwa. Ina cikin farin ciki tabbas, kuma ina fatan wannan haɗuwa ta zama haɗuwa ce ta domin Allah kamar yadda muka shirya ta insha Allah.
Shi a shugabanci an zo da wasu kudura-kudura da ake ganin cewa ya kamata a taimaka wa juna, ta wace hanyar ku da ake ganin cewa kuna ciki za a ba da haɗin kai ganin cewa wannan buri ya cika?
To mun yi jan hankali ga 'yan uwanmu bakin gwargwadon yadda za mu iya, kuma alhamdulillahi an ba da haɗin kai sosai wajen ba da contribution da sauransu, kowa ta kowane ɓangare abinda aka ɗora ma kowa bakin gwargwado yayinsa. Muna godiya ga 'yan uwanmu, Allah Ubangiji ya ƙara haɗa kawunanmu, abinda kuma muka ɗora akai Allah ya sa mu cimma manufarmu, Allah ya ɗaukaka wannan tafiya tamu.
Sunana Abdulmajid Talha Idris ɗan gargajiya. Gaskiya wannan ba ƙaramin abun farin ciki ba ne, kamar ma za mu iya kiran shi kamar da abun alfahari gare mu, da an yi zaman mutunci zaman jin daɗi, gashi kuma cikin ikon Allah da amincewan juna aka tsara wannan taro, gashi 'yan uwa abokan arziki duka sun halarta, kowannen mu da kakalle fuskansa za ga walwalar annuri da annashuwa gaba ɗaya ta wanzu a fuskarsa. Wannan ba ƙaramin abun murna ba ne da kuma farin ciki, mu zai iya kasance mana kaman abun alfahari ma.
Irin halin kai za a ba wa shugabancin ganin cewa an kai ga matakin da ake so a kai na taimakon juna?
Gaskiya mu a shirye muke 100% da ni da sauran waɗanda muke tare, don mu ba mu waɗannan jagorori namu goyon baya 100% don ganin mun cimma abin da muke da bukata.
To Allah ya taimaka ya ƙara haɗa kan al'ummar musulmi da kuma ba da dama wurin taimakawa duk wanda ake ganin yana da rauni da za a taimaka masa, ko kuma wanda ake ganin cewar ya kamata a taimaka masa din don ya tsaya da kafarsa. Abakar Sabu akan mita 88.5 da la FM Mirar Zamani.